Ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu Makeri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na daren yau Asabar 18 ga watan Yuni shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Bauchi sun tabbatar da mutuwar mutane guda hudu a wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙaramin hukumar alƙaliri. Za ku kuma ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta EU ta baiwa wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukar raya cigaba a Ghana €400,000 domin samar da dabarun ƙarfafa tsaron kan iyaka. Kamar kowane dare ranar Asabar, yau ma muna tafe da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruk Sanyinna zai kawo muku. To kafin nan ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa garin Mykolaiv a wajen birnin Kyiv, garin da yaki ya daidaita. Wannan ne karon farko da shugaban na Ukraine ya kai ziyara kudancin kasar tun bayan da Russia ta fara kai farmaki a Ukraine kusan watanni hudu da suka gabata. Ofishin shugaban ya wallafa wani bidiyo a yau Asabar na Zelensky a lokacin da yake duban wani dogon bene da jama'a ke zama da aka lalata da lokacin da yake ganawa da jami'an yankin. Ya kuma ziyarci sojojin da ke fagen daga a kudancin kasar. Sai dai ofishin shugaban bai bayyana lokacin da Zelensky ya kai ziyarar ba. An dai fatattaki sojojin Rasha daga Mykolaiv a farkon watan Maris bayan da suka isa wajen babban birnin yankin. A halin da ake ciki kuma wani jami'in Ukraine ya ce ana can ana gwabza gazaman fada a ƙauyukan da ke kusa da birnin Severodonetsk a gabashin kasar wanda sojojin Russia suka kwashe makonni suna ƙoƙarin kwacewa. A yau Asabar hukumomin Taliban a Afghanistan suka ce an kashe akalla mutane biyu sannan wasu su bakwai suka jakata a wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar yau. A wani wurin ibada na tsiraran mabiya addinin Sikh a Kabul babban birnin kasar. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan Abdulnafi Takur ya fadawa manema labarai cewa wani dan Sikh da jami'in tsaron Taliban na daga cikin waɗanda suka mutu. Takur ya ce wasu 'yan bindiga sun jefa jami'an tsaro da ke kofa shiga wurin ibadar da gurneti kafin su afka cikin wurin ibadar da ke unguwar Kata Parwan a birnin. Nan da nan dai jami'an tsaron Taliban suka kewaye wurin ibadar inda suka yi musayar wuta da maharan suka kuma kashe dukkaninsu. Fiye da mutum 1,600 aka tabbatar sun kamu da cutar kyandabari da ake kira monkeypox da turanci. Akwai kuma wasu kimanin 1,500 da ake kyautata zaton sun kamu da cutar a wannan shekarar daga kasashe da dama aka gano cutar shekaru da yawa da suka wuce. Sai kuma wasu kasashen 32 da aka samu ɓullar cutar a baya-bayan nan. A cewar babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dr. Hans Henry P. Kluge, babban daraktan hukumar WHO a yankin Turai, ya ce har yanzu kasashen Turai ne inda annobar ta fi kamari. Ya kuma ce yankin na da kashi 85 cikin 100 na jimlar adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya. Hukumar WHO za ta yi wani taron gaggawa a mako mai zuwa don tattaunawa akan batun annobar da ke daɗa yaduwa da kuma ko ya kamata a canza mata suna. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani dan bindiga da ya bude wuta a wata liyafar cin abinci a ranar Alhamis din da ta gabata a wata coci da ke jihar Alabama har ya kashe mutane uku. Wani daga cikin 'yan liyafar ne ya hana shi yin bannar da tafi haka a lokacin da ya buge shi da wata kujera ya kuma rike shi har sai da 'yan sanda suka isa wurin. Abinda wani tsohon fasto a cocin ya fadawa kamfanin dillancin labaran Associated Press kenan. Babban lauyan garin Jefferson ya fada a jiya Juma'a cewa Ana tuhumar mutumin da ake zargi da kai harin dan shekara 70 mai suna Robert Findlay Smith da laifin kisan kai a harin na cocin St. Stephen's Episcopal dake unguwar Birmingham a garin Vestavia Hills. Kamfanin dillancin labaran AP ya faɗi cewa ɗaya daga cikin waɗanda harin ya shafa ya rasu ne a hannun mai ɗakin sa yayin da ta rada masa kalaman soyayya a kunnen sa. Bai kamata irin haka ya faru ba a cikin coci ko a kantin sayar da kayayyaki ko a cikin birni ko ma a ina ne a cewar gwamnati ke aibi bayan harin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi sun tabbatar da mutuwar mutane guda hudu a wani ƙauye da ke ƙaramin hukumar alƙaliri a jihar Bauchin, waɗanda wasu 'yan bindiga suka kashe a daren shekaran jiya a wani yunkurin sace wani mutum da ya ci tura. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi CP Umar Sanda Mamma a sanadiyar jajircewar da mutanen ƙauyen suka yi a bayanin da ya yi min ta wayar tarho ya ce 'yan bindigan ba su samu nasarar tafiya da kowa ba.
Gaskiya a gaskiyancin magana hakan ya faru kuma muna kan bincike saboda har yanzu ba mu san wane ne suka aikata wannan mummunan aiki ba. Amma ina tabbatar maka za mu same su.
Wa ku ai wanda yake suka ji ciwo ne ko kuma su sun samu nasarar tafiya da wasu?
A ba wai na mutum hudun nan da yasa suka kashe su kuma ba su da kowa ba tabbaci ba su ji ciwo din gaskiya.
Shi ma shugaban karamin hukumar alkaleri Malam Yusuf Garba a hira da shi ta taho ya ce komai ya lafa ƙauyen a yayin da gwamnatin jihar Bauchi ta aike da jami'an tsaro domin faroto 'yan bindiga.
Lallai abin da ya faru ne haka gaskiya ya faru. Dan bindiga sun shiga nan gari sabon tudun wadon jada ko ana cewa garin kuma garin Jauro Bono.
Haka.
To da ne na su ɗauki wani mutum ne to unfortunately da suka zo sai aka je wanda ya zo don mutum ɗaya ne wanda ba ya da komai a hannun sai fara zuwa. To da ya zo ya samu mutum ya kama dukansa sai mutanen gari suka ɗan yi a yi shi wakan ce mutane suka yi kansa sun zo suna ganin kan wani da ya fita da gudu. To shi ne kawai sai je magana yan wansa ce kula su a duka ku buɗe musu wuta ka ku buɗe. To wannan buɗe wutan shi ne suka kashe mutum hudu suka raunata wasu shi ne da ya mai da wanda ya faru gaskiya. Amma dai alhamdulillah a girma gwanda nan da nan ya bada umarni aka go ba mu yi wani gajiya kuma mu ba mu yi da kawai umarni da NGTF da kuma dama muna da local vigilante da mu wanda da wace shi na mai tsari da kuma fito sun sai muka make it don su ci gaba da dubo irin wa'annan wurare kuma mun yi meeting da project commander da police commissioner da director da SSG a kan incident din da kuma irin matakin da za a ɗauka.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. A kokarin ta ne neman bada gudunmuwa domin magance matsaloli masu nasaba da tsaro tare da bunƙasa tattalin arziki a ƙasar Ghana. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta baiwa wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukar rayar cigaban ƙasa kimanin 400,000 na kuɗin euro domin samar da dabarun ƙarfafa tsaron kai iyakokin ƙasar. Ana sa ran kungiyoyin da adadinsu ya kai hudu za su yi aiki tare da jami'ai da masu harkar kasuwanci da 'yan jarida domin inganta tsaron iyakokin kasar. Ga dai rahoton Hamza Adam daga birnin Kumasi.
Kungiyoyin dai sun hada da Ghana Integrity Initiative da BOK Africa Concern da Jami'ar Neman Ilimi ta University of Education Winneba tare da Jami'ar Ghana da ke Accra. Tallafin karfafa tsaron iyakokin Ghana wato Strengthen Border Security Ghana da ke karkashin asusun lamunin gaggawa ta Tarayyar Turai wato European Union Emergency Trust Fund a takaice iya kuma mai da hankali gurin kwararan bakin haure da fataucin kananan yara da ma miyagun kwayoyi a kasar. Na tuntubi Dr. Suleiman Ibrahim Halima, daraktar cibiyar da ke baiwa kasashen Afirka ta Yamma shawara bisa tsare-tsaren su masu nasaba da tsaro, wato West Africa Center for Counter Extremism, and na yi masa tambaya ko shin ya yi da wannan yunkurin tarayyar Turai, a inda yake cewa
what the European Union has done is part of the effort within coastal states.
Mun fara ganin kokarin da kasashen Yamma ke yi gurin magance matsalolin da ke addaban kasashe da ke dab da teku. Wannan tallafin da tarayyar Turai ta baiwa kungiyoyin ya tabbatar da cewa a shirye take ta yaki rashin tsaro a iyakokin kasashen da ke dab da teku, musamman kasar Ghana. Shi kuwa tsohon jami'in diplomasiya Ghana, limamin dakarun soja a Ghana mai ritaya Umar Sanda, cewa yayi aikin tsaro ba na kungiyoyin zaman kansu kadai bane, kamata yayi da a karfafa dakarun soja da yan sanda tare da jami'an hukumar shige da fice, muddan ana son a kare iyakokin kasar.
Ba aikin civil service organization kadai ba, ya kamata a samu taimako ga wurin yan tsaro kaman military da police da immigration, duke su ne masu rikan bindiga da suke za su iya su fuskanta wani hasara, su ne yan soji. Kuma nan taimako bai kai gare su ba, amfani su sosai haka ba.
Na tuntube mai magana da yan hukumar shige da fice a jihar Maso Yamma a kasar, Malam Ibn Yusuf Durana, anda ya marhaba sosai da wannan yunkuri da tarayyar Turai ta yi.
Batun European Union da kanda suke yin mu samu kwanciyar hankali a bakin borders mu, wallahi ba aiki kadan suke yin ba. Kagan wannan kudin da suka ba da wannan CSU, san yanda zai kawo muna yafi kudin ma da girma da komi da amfanin sa. Abinda zai iya ya muna, batun security ya zama shared responsibility. Kowa ya iya ya tanye mu samu security for a country that we got to live in.
Ghana ta shiga cikin jerin kasashe da ke fama da matsalan kurarin bakin haure tare da shigowa da miyagun kwayoyi ba bisa ka'ida, abinda masharahanta ke hasashen zai iya baiwa yan ta'adda damar shigowa kasar, musamman a wannan lokaci da suka fara tunkarar kasashe da ke dab da teku. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu koma gefe, Ibrahim Kalmasi Garba ya gabatar da shirinmu na gaba.
Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji amsoshin tambayoyin haɗin gwiwa daga su Kawo Mai Ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da kuma ɗan Azumi ɗan Tata Bajoga, masu cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Wai dan Allah da gaske ne a duniya akwai kasar da ba mutane cikin ta? Idan akwai, a ina take? Dan samun amsoshin waɗannan tambayoyin na su Kawo Mai Ruwa Bajoga, wakilinmu a shiryar Adamawan Najeriya Salisu Muhammad Garba ya tuntuɓi Professor Abubakar Sadiq Umar na sashin Geography a Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya, wanda ya bayyana ma masu tambayoyin dukkanin ma yankunan wuraren da babu dan adam a ciki a duniya. Yanzu dai bari in za ku da gefe, in bar ku da wakilinmu a Adama Muhammad Garba, wanda bayan da ya gabatar da tambayoyin ga Professor Abubakar Sadiq, sai Professor ya ce,
idan zan fahimci wannan tambayan, yana nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil'adama, ba dan adam wanda yake zama a wurin, ko ba haka ne tambaya yake nufi ba?
Haka ne prof.
To idan haka ne, akwai su da dama. To akwai dalilan da yake sa zai zamanto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane a kai, ko mutane ba su taɓa zama a wurin ba, ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba. Akwai dalilai kaman ko uku ko zuwa huɗu haka. Na farkon fari, ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan sararin zafi ya yi yawa, yana iya hana ɗan adam zama a wannan wuraren. Misali, idan aka sami wani bangare na bayan kasa a Sahara, kamar misali desert, ne desert kenan za a ce, kaman
Sahara
kamar a ce desert ya akwai wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali fiye da abin da jikin dan adam yake bukata. Misali, jikin dan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashi 47 celsius kenan, ta 47 normal adult, mutumin da ya cika mutum ya kamata zafin jikin nasa ya wuce celsius 47 ba. Idan ya wuce haka, to ba lafiya. In ya kasa da haka ma, shi ma ba lafiya. To sai ka gani wasu wuraren da Sahara da desert da wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan 58 zuwa 62. Kaga ya tara na bukatar dan adam kenan. To wayannan wuraren akwai su da dama, misali kaman wuraren da suke da Sahara. Akwai annan South Africa inda ake ce Kalahari Desert. Kalahari Desert tana nan ne a Afrika ta Kudu a garin Botswana, inda akwai dan adam, yan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan Saharan ba. Akwai mutanen da ake ce da su Bushmen, idan ka taba jin wannan ko mai tsoro ya taba jin tarihin wannan mutane. So ne suke zama a wannan Kalahari Desert din nan. So, amma ainihin mutane Bushmen da suke zama a Kalahari Desert din ba a tsakiyar desert din suke ba, suna bangare ne da wani kogin da yake babban kogi a Botswana. Amma shi ma kogin ya iyaka da wannan Kalahari Desert din. To amma tsakiyar Kalahari Desert din wanda ake kiran shi da suna Kumuyu, wannan temperature na wajen ya kai 67 zuwa 70 Celsius. To kaga zai wuya dan adam ya rayu a wajen, so ba taba dan adam ya rayu a wannan wajen ba. Har zuwa a yau din nan, in ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi, amma tunda aka yi wannan wajen zuwa yau din nan ba taba yi bila adama su kai zama a wannan wajen ba. Kaga wannan daya a Afrika kenan. Sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a India wanda ake ce da ita Gobir Desert. Ita ma Gobir Desert ne tsakiyar desert din, ita ma tana da Celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzun da muke maganar nan. Ana ce da sunan tsakiyar gari, ana ce Shamhar. So ainihin wannan part desert din wanda ake ce da sunan Shamhar yana nan a cikin Gobir Desert a India. Tana da faɗi sosai, kasa ne simple da babba, amma saboda zafin yanayin wajen to ba taɓa dan adam ya zama a wajen ba saboda tsanani. To duk wannan wurare ne na desert. Akwai irin shi ma a nan a wajenmu a Najeriya, saboda idan muka iya tunawa akwai bangaren Afrika har ya shafi Najeriya, akwai Sahara wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya. Wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taɓa dan adam suna zama a wurin ba. Akwai wani wajen da ake ce da shi Kaska ko kuwa Tolo-Tolo. Wannan wuri ne wanda ya iyaka da Niger da Yobe da Maturu kenan. Ta kasar da Maturu, Yobe State, ta bangaren Unguru. Akwai inda suka yi iyaka da Niger wanda ake ce da wurin Kaska ko Tolo-Tolo. To tun da aka yi ba taɓa yin ɗan adam suka yi zama ba, Sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai. Amma mu mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen, ko da mun sha wahala kan amma mun iya mun je wajen. So ba taɓa yi ɗan adam suka yi zama a wajen ba. Daidai irin a je a dawo haka. To kaga akwai wannan wanda sanadiyar Sahara ya haddasa su zama yana yin wuya. Irin su yawa wanda as a result of wannan Sahara din ko desert din. Sannan kuma akwai bangare inda sanyi, idan sanyi ya yi yawa, tsananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da ɗan adam yake bukata, shi ma yana iya hana ɗan adam zama a wannan irin wuraren. A ƙasashen yamma akwai a wasu bangare na duniya, misali akwai wata ƙasa da ake ce da ita Greenland. Ko da shi ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba, kasa ne a ƙarƙashin mulkin mallaka Burtaniya, amma kasa ne babba wanda take girman Najeriya. So yamma ta arewacin wannan kasa Greenland ne akwai wani waje simfuɗaɗɗen fili wanda ice ne ga baki ɗayanta, babu abin da yake rayuwa in ba ice ba, komai ice ne. Yawa kankara, hatta ruwa ma ga baki ɗaya tana nan a matsayin kankara, inda ka san dusan kankara haka take. Ana ce da wannan wurin sunan shi Lincoln. To wannan area din yana nan arewa da kasan Greenland. So ba dan adam da zai iya rayuwa a wajen saboda tsananin sanyinta. Sanyinta ya yi misali kasa da degree Fahrenheit, ya yi kasa sosai. Bai ma kai zero ba ma, balle ma ya dagu, balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen. To ko da akwai wadansu mutane da Allah ya su suna iya su rayu a wurin da yake da sanyi matuka. To amma wannan din ya wuce misalin wayancin irin jinsin mutanen masu ma, to ba za su yi su rayu a wajen ba. To tun da wannan wajen yake ba taɓa dan adam ya yi zama a wancan wajen ba. Akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanyi haka ne a gefen da ake ce Iceland. Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean, wanda shi ma tun da yake ana ce da shi Wandelhaf. Wannan Wandelhaf na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland. shi ma tun da yake kasa ne amma ba ta bayan mutane suka zama akai ba. Ko da shike ilimin kimiyya ya faɗa akan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar sun mai da su da ake faɗa mineral resources, amma babu mutanen da suke zama a wurin, kuma ba wanda zai zauna a wurin balle ya didi albarkatun kasa. So albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi, wannan ikon Allah. Sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa to yana iya hana mutane zama ko a gaba ko kuwa wani tsibiri ta wajen. Idan akwai wajen da sananne ne kusan sau da yawa malaman ilimi da kimiyya da fasaha sun ta debating akan wannan waje ne wanda ake ce mata Bermuda Triangle. Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma, inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai, yana da karfi sosai, wanda ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba, but yana iya ya ja abin da ya yi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai yi nisa ba. Misali, idan aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyar ba, to yana iya ya ja shi zuwa cikin teku. Har ma malamai ko kuwa masu tarihi ko kuwa masu asase suke faɗa a da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen. Jirage na iya wucewa sai dai idan jiragen da ba sa iya tashi zuwa sama sosai, su ne suke iya igiyar waje ya ja su. So wannan waje ɗin ko bangare ko gaban kogin ko ta igiyar ɗin, saboda karfin yawan igiyar ɗin ba zai iya bar wani abu ya rayu ba, yana iya rusa shi. So yana iya yi barna ko gine-gine aka yi ko ɗan adam, duk wani abu da na kusa da shi, saboda karfin igiyar waje wanda ake ce da ita tide ɗin, tidal forces ɗin yana da karfi sosai, yana iya ja abu da nisa. So tun da ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle ɗin ba a taɓa yi ɗan adam ya yi zama a wajen ba. To shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba. In so long wannan force na tide ɗin yana nan har yanzu, to zai yi wuya a samu rayuwan da zai kasance a wancan wuri. Sai kuma na ƙarshe, misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest, idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka ɗin idan suka yi tsanani sosai, wato natural forest ɗin. Ko da shi a duniya yanzu wuraren da ake da natural forest ɗin yanzu ma babu su, sai bai wuce ko guda ɗaya kawai ya rage wanda ake ce da ita Amazon Basin. Amazon Basin tana nan ne a ƙasan Brazil a South America kenan. So shi ne wanda ake tsammani yanzu ya rage kawai dazun daji wanda ake ce da ita natural forest. Ko da shike ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi ɗin ma Amazon Basin ɗin shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba, saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna diban albarkatun daji. Misali itace da magunguna, kasancewa bukatun magunguna sun yawa a duniya yanzu, kamfanonin gyaran magunguna sun yawa, su ma suna bukatan itatuwa na gyaran magani. To sai zamanto an samu labarin bincike ya nuna mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin, ma yanzu ana diban albarkatun wannan dajin. To ka gani idan hakan yana faruwa bai sake zama natural forest ba, saboda natural forest ɗin shi ne wuraren da mutum bai taɓa ma shiga ba ma. To tun da ana samun bayanan cewa a haka ɗin ma Amazon ɗin ma shi ma yanzu ana samu ana shiga, to ka ga bai sake zama a sai dan adam zai ya zama a can kuma kenan, tun da ana zuwa ana diba albarkatun kansa. Da za mu ce yanzu shi ɗin gaba ɗaya ta ɓangaren dazuzzuka a ce babu wani waje ɓangare duniya wanda mutum ba zai ya zama ba, yanzu babu shi ɗin ya yi magana ta ɓangaren dazuzzuka. To wa'annan su ne bayanai wa'anda nake gani dalilai da kuma waɗansu wuraren da tun da aka yi kafa duniya kenan ba a taɓa samun mutane suka zama a wancan wajen ba, saboda wa'annan dalilan da na faɗi su.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya, da wakilinmu na shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba, da wanda ya haɗa shirin Hailu Hailu, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa Allah ya kai mu mako goben lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirinmu na gaba,
wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta fitar da jadawalin mafificen kungiyoyin kwallon kafa 10 na nahiyar amma ba ko ɗaya daga Najeriya. Hasali ma daga cikin kasashe biyar da suka samar da fitattun kungiyoyin 10 ba ko ɗaya daga yankin Afirka ta yamma baki ɗayanta. Kungiyoyi uku daga cikin 10 sun fito ne daga kasar Masar, uku daga Morocco, biyu daga Tunisia, yayin da Afirka ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suke da kungiya ɗaya-ɗaya kowannen su. A jadawalin na CAF da ta fitar a yau Asabar, Al Ahli ta kasar Masar ce ta ɗaya a Afirka, ta biyu ita ce Wydad Casablanca ta kasar Morocco, yayin da AS Tunis ta kasar Tunisia take ta uku a jadawalin. To kuma yasa yankin gabashin nahiyar ta Afirka ya tsere wa tsara, ciki har da kasashe irin su Najeriya, Ghana, Kamaru da sauransu da suka yi suna a fagen ƙwallon ƙafa. Umar Faruk Bukoyum ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan lamuran wasanni musamman ƙwallon ƙafa.
Babu wani abun mamaki idan aka yi la'akari da munan West Africa irin su Ghana, irin su Nigeria da su Kamaru da sauransu, duk ainihin kasashen masu kudin da suke wannan kasashen ba sa ce makama harkar kwallon kafa. Akwai nakasu sosai wurin masu kudi saboda harkar kwallon kafa tana bukatar harkar a taimaka mata da kudi. Gwamnati ita kadai ba ta iyawa, amma kaga yanzu ai a yanda aka tsaro daga na daya har zuwa na 10 akwai su Morocco, Egypt sai kuma South Africa, kaga su wayannan Laraba irin su Mohamed Salah da su El Nini da suke buga kwallaye a kasashen Turai suna dawowa gida kuma su taimaka wa asalin kungiyoyin su na garuruwan su domin asalin su ga cewa an ci gaba. Kuma akwai ɗan kwallayen Central Africa waɗanda su da North Africa waɗanda su ba sa ma su fita su je garin Turawa saboda suna da wadata a garin su, ba don kuɗi suke abin ba, suna yi ne domin ainihin ra'ayi, wanda mu anan akasarin haka za ka ga mutum mu daga nan West Africa neman kuɗin yake fitar da mutanen mu, kuma in suka tafi ba sa dawowa. Nan Najeriya misali muna da irin su Dangote, muna da irin su Boasmin da sauransu da su Otidola, ai ga irin su kungiyoyin kallon kafa irin su Kano Pilas a nan arewa, ga irin su Inyimba a kudu, ga irin su Mighty Jaws na Plateau, duka wayannan club da suna ta samun na kasu saboda ba sa samun gudunmuwa daga ainihin attajirai.
Kungiyar kallon kafar Bayern Munich ta kasar Jamus na kan turbar cin madaidaiton sayan dan wasan kasar Senegal da ke takale da Liverpool ta Ingila, Sadio Mane. Rahotanni sun bayyana cewa an sami daidaito tsakanin kungiyoyin biyu na sayar da dan wasan kan kudi fam miliyan 35. Sau biyu Liverpool din na yi watsi da tayin Bayern Munich akan Sadio Mane a can baya. Da Serie A wannan karon ta amince kasancewar Mane da kansa ya nuna sha'awar barin kungiyar a wannan bazara. Bayern na neman dan wasan gaba da zai maye gurbin shahararren dan wasan ta Robert Lewandowski, wanda shi ma ya matsayar barin kungiyar a wannan lokacin. Ana ta'allaka Lewandowski da komawa Chelsea ta Ingila da PSG ta kasar Faransa, waɗanda dukansu suka yi tayin sayan dan wasan. To amma kuma wasu rahotanni na cewa yana da burin komawa Barcelona ne ta kasar Spain. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To ba dalla a gaida da Sanyinna. Da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa garin Mykolaiv a wajen birnin Kyiv, garin da yaki ya daidaita. Wannan ne karan farko da shugaban na Ukraine ya kai ziyara kudancin kasar tun bayan da Russia ta fara kai farmaki a Ukraine kusan watanni hudu da suka wuce. Ofishin shugaban ya wallafa wani bidiyo a yau Asabar na Zelensky a lokacin da yake duban wani dogon bene da jama'a ke zama da aka lalata, da lokacin da yake ganawa da jami'an yankin. Ya kuma ziyarci sojojin da ke fagen daga a kudancin kasar. Sai dai ofishin shugaban bai bayyana lokacin da Zelensky ya kai ziyarar ba. An dai fatattaki sojojin Rasha daga Mykolaiv a farkon watan Maris bayan da suka isa wajen babban birnin yankin.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, da ma injiniya na wannan daren Baba Yako Makeri da zan shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.